Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na yau da gobe, shirin matasa da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha, inda yau ma 13 ga watan Agusta na 2019 za mu yi magana ne akan wani matashi a jihar Plateau wanda shi da abokinsa suka kera keke napep da kansu, ko ina suka samu jari.
Muka je neman kudi, muka je muka yi aikin konkare, muka yi aiki a gonaki, muka tara kudi. Mun yi kwadugo.
Kayyaki Hafiz, muna tafi da ƙarin bayani. Ni kam daga jin ma irin yunkurin da suka yi wajen hada kuɗin ma sun burge ni matuƙa, domin kuwa mutane da dama sai dai su jira a yi musu.
Kwarai dai Amina. To akan wannan batu ne wakilar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi hira da Kristen Sule, shi da abokin nasa da suka yi aikin tare. Wai ya yi tafiya?
Wato abokin nasa ya yi tafiya.
Oh, ya yi tafiya.
Samu ta yi hiran da abokin ba, sai shi Christian din.
Amma duk da haka ta jiyo mana bayani yanda suka kera wannan keke napep din.
Muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Masu sauraro, bari mu fara da jin amsar tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce ta yaya kuke ganin za a taimaka wa matasa masu baiwar kirkire-kirkiren fasaha ta zamani. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Jama'a, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Hamid Inuwa Jahun, inda ya ce a taimaka musu da horo da kuma jari.
To, amsar mu ta biyu ta fito daga Ma'awiya Adamu Riba, inda ya ce gwamnati ta taimaka musu wurin kai su kasashen waje domin karo fasaha, a dawo da su gida kuma a tallafa musu da jari domin ci gaba da sana'arsu.
To, sai kuma amsa na gaba daga Adamu Abubakar Bajoga, inda ya ce salam yau da gobe ikon Allah, gaskiya mu a namu buƙatar gwamnati ko masu arzikinmu sai su taimaka musu, don su ma za su taimaka wa wasu.
To, sai amsar Shehu Adamu Rijau, inda ya ce ta hanyar agaza musu da duk abin da suke bukata domin faɗaɗawa tare da bunƙasa baiwar tasu, ba wai a ƙyale su ba, baiwar tasu ta tafi a banza kamar yadda ake yi a ƙasashenmu, musamman ma a Najeriya.
Shi kuma Yakson Udil Kano cewa ya yi nuna jin daɗi akan abin da suke yi da kuma ƙoƙarin ɗaukar nauyinsu zuwa guraren da suke da ƙwarewa akan waɗannan ƙere-ƙerar kamar cana da sauransu.
To, wai shin Amina, mutum nawa kika taɓa ɗaukan nauyinsu ne kika ba su jari?
A, wannan kam maganar gwamnati muke yi, Hafiz.
A, to ai ke ma gwamnati ce. Sai amsar Abubakar Kawo Girgir garkuwar matasan Yobe, inda ya ce wannan abu ne mai sauki, matuƙar gwamnati da kuma mahukunta sun yi niyyar yin hakan. Matakin farko shine nema musu kayan aiki da kuma sanya su a makarantun da za su ƙara samun ƙwarewa, sannan kuma da ba su jari.
To, sai kuma amsar Awal Abdullahi, inda ya ce a ba su jari kuma a kai su makarantu manya-manya domin ƙaro ilimi.
To, amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Ismaila Abubakar Kanji Boy, inda ya ce ta hanyar ƙarfafa su, wato al'umma su rinƙa sayan abubuwan da suke sarrafawa da samun tallafi ga gwamnati na ƙara kai su neman ƙarin ilimi a ƙasashen Turai.
To, jama'a, mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaje domin jin hirarta da bakonmu na yau a zauren namu.
Sunana Christian Sule daga Maritz Village a Barkin Ladi Local Government.
To Christian, shekarunka nawa?
Wannan shekaran na cika shekaru 24.
To a shekaru 24 ka kirkiro kekenan da ake kira kekena pep wato mai kafa uku kenan. Me baka sha'awan ka zauna har ka kirkiri irin wannan abu?
Gaskiya daga fari na gan a wannan kasar Najeriya. Na gan cewa a gefen kere-kere kamar su motoci su jiragen kasa a nan Najeriya ba mu ci ba mu yin ta sai dai mu shigo da su daga kasashen waje. So wannan ne yasa ni na zauna na yi tunani na ce a wannan yanayin da Najeriya yake ciki ya kamata youth kamar mu mu tashi mu samu sha'awan yin wani abu haka don ya kara sa economy Najeriya ya kara gyaruwa da kyau. Eh haka. Sai kuma na sake yin wannan tunanin na ce yawancin youth na Najeriya ba su da aiki. So na yi tunanin nan na ce in na fitar da wani abu haka zai kara sa youth na Najeriya su samu aikin yi, zai kara raising ma Najeriya revenue.
Kudin shiga kenan
ba? Kudin shiga.
To me da me kai har ka har hada wannan keke na fefa?
Gaskiya daga farko abinda na yi shi ne na je wani wuri na zauna na yi tunani mai zurfi na ce ya kamata in nema kudi daga fari. Na biyunsa kuma
na ka samu wannan kudin?
Wannan kudin muna nan mu biyu ne da ni da colleague dina sunan shi Gom Adamu amma yanzu ya je Lagos. Muka zauna muka hada kudi tare muka je neman kudi muka neman muka je muka yi aikin konkare muka je muka yi aiki a gonaki muka tara kudi.
Wato kun dai kwadigo kenan ko?
Mun yi kwadigo. Mun samu kudin da ya kai kusan 500,000. To daga wannan kudin ne muka tashi sai muka fitar da wannan idea din. Muka ce ma junanmu cewa mu fitar da wannan idea don mu sa duniya su san cewa a nan plateau ba Najeriya kadai ba, za a iya yi motoci, za a iya yin kekuna, za a iya yin jiragai a nan plateau. Abinda yanda mun yi kenan. To daga fari kuma in koma question da kika tambaye ni daga baya, yanda mu yi mun kera wannan abun muka je building material muka siye su karafuna da muka sai karafuna sai muka kai workshop sai muka je muka shiga internet mun yi research a inda ana kere-keren su kekuna da jiragai. Daga fari mota muke so mu yi. To kudin bai kai na yin mota ba. Mun ga injin mota na da tsada so mun ce to bari mu yi keke napep. Mun ce mun yi keke napep duk wanda ya ga keke napep da mun yi zai iya yarda za mu iya mu kera mota. To shi yasa muka je building material muka siya su karafuna sai muka kera su sai mun kera jikin keken mun fara kera daga chassis nashi muka kera jikin da kyau sai muka kera su headlight din
wato wuta
wuta duk mu muka kera shi. To sai saman kuma mun gan keke da yake hanya yana amfani da tampolin ne. To mun gan cewa in ruwa na faduwa ruwa zai yana shiga keke yana jika passenger sosai mu especially yan makarantar da zasu je rubuta jam ko da su je yin wani abu in suna da document a cikin keke napep ruwa na jikawa. So muka yi tunani sai mun ce ya kamata mu kera mai kofofi mu kera mai glashi domin in mutum ya shiga cikin keken in ya wine up glass din zai iya rufe komai ba zai jiku ba. Sai muka kera mai kofa muka kera namu kuma mun kera shi yafi wanda yana kasuwa babba don ya diba passengers ya fi na kasuwa.
Yanzu yana diban passenger kaman nawa?
Yana diban passengers kaman guda 6 amma na kasuwa yana diban passengers guda 3. Abinda muke yi kenan sai muka kera shi. To sai saman kuma da ya kamata mu sa tampolin ne a saman ba mu sa tampolin ba sai muka je muka yi saman da fiberglass muka je cikin terminal sai muka sai akwai abin da ana kiran shi resin akwai calcium akwai catalyst akwai accelerator sai muka siya sai muka sai fiber mat sai muka zo sai muka kera saman keken da fiberglass muka kera saman keken da fiber fiberglass don fiberglass insulator ne baya barin zafin rana ya same mutum abin da ya sa muka kera shi da fiber da saman da fiberglass ke kuma ba surutu in ko ruwa na zuwa ba za ka ji surutun ruwa fadiwa kan saman keken ba to abin da ya sa muka kera da fiberglass ke
to kai maganan cewa kun yi amfani da karafa ne idan ka lura karfe ko kuma idan mutum ya shiga cikin mota a jikin bangon akwai dan wani abu mai laushi wanda koda an samu dan hatsari ne zai dan taimake shi wannan fakunsa wadannan abun da zai kare mutum musamman idan tunda dai abinda abun hawa ne wanda za a iya samu hatsari kun yi la'akari da haka
gaskiya wancin ana kiran shi doormat yana jikin kofofin moto yana da laushi da ake ana iya kama a bude kofar moto a saki a rufe to wancan muka je sai muka zona sai muka kera shi mun kera shi muka siye su materials din yaduna sai muka siye filling board sai muka siye su katakai sai muka kera shi sai mun hahada shi da mun hada shi sai mun dora shi a jikin kofar motar yanzu haka yana jikin kofar keke na pep din muka kera haka sai muka kera shi sai muka nima yadi sai muka rufa saman keke na pep yanzu muka kera cikin mun kera har da dashboard na keke na pep mun da keke na pep din mun muka kera
dashboard wato kaman daga gaba kaman yanda ake gani a jikin mota inda yake nuna wurin wuta da wurin mai da wurin birki da sauransu kenan
eh shi din muka kera shi mun nima laka da mun nima laka sai mun lakan kasa sai muka duka tip sai muka measure fadin gaban keken da muka measure ba fadin gaban keken sai muka je muka sai su speedometer muka sai su fuel gauge muka sai su mp3 decoder da suna cikin keke na pep na wakoki sai muka sai su sai muka kawo sai mun duka lakan sai muka kira muka molding nashi sai mun dudduka abubuwan nan sai mun measuring size nasu sai mun tsatsa su a cikin lakan to sai muka nima fiberglass to lakan ya zama mana kaman mold kenan sai muka nima fiberglass sai muka sa sai muka sa shi a saman lakan sai muka kera shi da fiberglass to da ya bushe mun bari a rana ya bushe sai muka cire shi yana nan da karfi yana nan da kyau kaman dashboard na mota na mota har ya fi na keke na fit ma kyau yanzu
to mallam Christian naga wannan keke kuma abun ya bani sha'awa shi yasa ma nace bari in hira da kai saboda mutane su san cewa akwai matasa waɗanda suna da fasaha suna kuma da kwazon inganta rayuwarsu da rayuwar al'umman kasansu da kuma inganta tattalin arziki kana ganin kaman wannan kirkiran da kuka yi zai taimaki tattalin arzikin kasa
gaskiya wannan abinda muka kera zai bala'in taimaka ma Najeriya domin yawancin kasashen waje kekunan su ne muna shigar da shi wannan kasan yanzu kekunan nan suna da amfani shi yasa kasashen waje suna kera su suna sarwa kuma yana generating ma wannan kasashen revenue sosai to in Najeriya ta iya ta taimake mu kasan Najeriya ko kasar Plateau ta iya ta taimake mu wannan abun ba zai generating just revenue ma Plateau ba zai taimake youth matasa za su samu ayyukan yi a wannan kasan zai kara ma matasa kwazo zai kara musu tunani in yawancin matasan da suna na a waje a can in sun gan abinda a ce karamin yaro kaman ni na duka kudi na da lokaci na kira da su san cewa su ma da su yi su yi abinda zai fi haka kuma da su zo na su yi tunani zai taimake su sosai kuma zai kara ma wannan kasan ayyuka zai kara mishi revenue zai kara mishi recognition terms na technology a wayansu kasashe
to kai batun taimako musamman daga gwamnati ta kamamme a ce yanzu tunda kana wannan ka fara wannan sana'a na kirkiran abubuwan da za su taimaka wajen sufuri musamman a Najeriya me ta kamamme kake ganin kamar ita hukuma ya kamata ta taimaka maka da shi
ni na zo na yi wannan tunani na ce wannan abun ba za iya a kera su yanda Najeriya yake so in ba kudi ba finance muke nema in kudi zai iya shiga za a iya je a sai su machines kamar su pressing machine da already na riga na iya using nan su na iya amfani da su na iya amfani da su softwares kaman su auto computer aided design su AutoCAD na iya amfani da wani su design softwares da ana ake using ayi programming to wayan yawancin su machines din nan kaman su pressing machines su lathe machine su laser cutters da wayan su general CNC machine da su aluminum welding machine normal welding machine da ake samu a kasuwa eh za a iya same su za a iya siye su za a iya siye robotic machines to wannan machines din za su iya su taimaka mana a kasan nan za su iya su taimaka ma kamfanin nan kuma kudi ya iya in gwamnati sun iya taimake mu da kudi za mu iya mu kira abubuwan nan in akwai machines din nan za a iya kira kusan guda 500 ma a sati daya za a iya kira su enough a sati daya kowa zai samu abin yi kowa kuma za a sayar da su on affordable price da wanda kowa zai iya siya a hanya duk wanda yana hanya zai iya siya ya samu yana kabu yana passenger ko yana wayansu yana taimakon kanshi da kwashin kaya
Fa mina kin ji abin da alawa kake cewa
kwarai da gaske
to an ban ma a baya to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a shirin yau da gobe yanzu kuma ga karashin hirar
to amma akwai hukumomi kaman su plasmi da anan waɗanda suke taimakawa kun tuntube su domin taimako ko dai ba tsaban kuɗi a baku ba ko kayayyakin aikin
gaskiya mun je plasmi da su biyu amma ba mu samu director na su a office ba mun je plasmi da su biyu ba mu samu director na su a office ba sai akwai wani a office din ana kiran shi Mr. Jang shi ne muka same shi shi kuma yayi ta fixing mana ranakun da zamu je mu sami ogun su a plasmi da wato director su kenan to duk ran da ya fixin mana mu je mu sami ogan su wani abu sai biye zo mana kuma sai mu ko wani aiki a workshop zai biye zo mana to ba mu bin mu samu lokaci mu je to kwanakin mun je so biyu ba mu same shi ba lokacin ba riga ya swearing in na gwamnan mu na plateau ko ba wato Simon Bakola lon kenan ba riga an yi swearing in na shi ko ba to lokacin abun ya biya sa director na plasmi dan biya samu lokaci ya attending ya samu lokacin ba to abin da ya sa ba mu yi mun same kanshi lokacin a office ba amma mun je plasmi da su
amma idan kuka samu wato hanyoyin da za a taimaka muku ko da kayan aiki ne za ku bukata
gaskiya ko da kayan aiki ne kawai aka samu mana gaskiya mu ji dadin gwamnati don sun bala'in taimaka mana kuma kayan aikin nan zai taimake mu ko da za mu fara fitar da guda uku guda hudu ne a kasuwa mun san cewa guda uku guda hudun nan in an shigar da shi kasuwa kamin a hankara yawancin mutane su fara neman shi to abinda ma mun ga mutane sun fi so dama mun so mu kera injin namu da kanmu to mun yi wani tunani mun ce injin namu mutane ba su san kan injin namu ba sai muka ce to gara mu sai ita bajaj engine da tana kasuwa da mutane suna fara'a a kanta mutane sun so wancan bajaj engine na keke napep da TVS mutane suna son wayancan injinin to shine kuma akwai masu gyare-gyaren su a hanya sosai shine mun ce to in zamu kera wannan ke zamu fara kere-keren wannan keken abinda zamu siya kenan kawai sai mu siya injinan shi bajaj din sai mu kera wannan keken sai mu sata kasuwa sai duk wanda ya siya plateau ko injinin ta samu damuwa zai iya sami wanda yana hanya ya gyara mashi injin nashi ba sai ya zo ya same mu ko ba sai ya je ya fara neman ko ya wahala ya cewa yana neman wani ya gyara mashi injin ba shi yasa muka using ita Bajaj engine da tana kasuwa
to akwai manyan ku a can wurin da kuke su ma sun goyi bayan ku wajen neman hanyoyin da za su taimaka muku domin wannan ayyukan da kuka fara na inganta rayuwa
gaskiya yawancin manyan mu a wurin da muke ba su san ban san ko sun san cewa akwai wani abu hakan da ya fito ba gaskiya ban sani ba ko shi sarkin Europe ban san ko ya sani ba amma a barkin ladi dai na san cewa yau mutanen da suna loko joro precisely a barkin ladi na san cewa yawancin su ya kamata sun san da wannan abun da muka yi
to banda keke na fef akwai wadansu abubuwan da kuke kirkirowa a nan shagon naku ko kuma workshop din naku
gaskiya banda keke na fef muna yin abubuwa da yawa muna yin su abubuwan da muna yin su agro machinery wanda ana using a processing abubuwan da aka girba daga gona
wato injina kenan na sarrafa abubuwan gona kamar su masara su acha da sauransu
eh haka muna da injinan da yana sarrafa acha muna da injin da yana bambare masara muna yin injin da yana bambare dawa yana bambare wayan su abubuwa muna yin ko rogo ma akwai muna yin injin da yana marda shi ya dawa alibo so kuma akwai wani invention banda keke na fef din akwai wani invention da muka sake muka fitar to wannan invention din muna da wani mentor ana kiran shi Mr. Luca shi lecturer ne a Plateau State Polytechnic Barkin Ladi kuma under mechanical engineering department shi ne da muke amfani da shi to shi wannan lecturer akwai wani invention da ya yi a wannan workshop design workshop namu ana kiran invention din plastic wheelbarrow mold shi invention din nan duk plastic ya zo ne yayi tunani ya kalle ya ce yawancin robobin da ana zubar da shi a bola da wuraren da yana sa gari yana datti ya ce ya duba a Nigeria ya ce yawancin masu sarda rake masu sarda aya da dabino da masu sarda wayansu abubuwa a plateau da kuma Nigeria yawanci suna using wheelbarrow na karfe ne shine ya zo ne yayi tunani ya ce kai wannan raken yawancin masu sarda rake da aya suna zuba ruwa kan raken da ayan domin suna korin kuda to yawancin aya da raken nan in akwai zaki zo ki gan with time zaki ga shi wannan wheelbarrow din yana sasa to yana tsasa kuma sai akwai abincin da ana saki ana ije akwai mutane suna samu suna siya su ci shine yayi tunani ya ce to wannan tsasan yana iya kawo illa a jikin mutum to shine ya zo ne yayi wannan tunanin ya ce to ya ga a Nigeria ba wheelbarrow da ana yin shi da roba shine ya ce to yana so ya zama mutum na farin da zai fitar da wani wheelbarrow da ake yi da roba shine ya ja fitar da wannan wheelbarrow ya fitar da mold na wheelbarrow da ake yi da roba ya fitar da wannan wheelbarrow har ya fitar da shi ya test running nashi har ya fitar da sample yanzu muna da sample ne a workshop yanzu muna so in gwamnati ta taimaka za mu iya mu fara fitar ba wai a daina using na karfin ba amma za a iya ana using na karfin ana kwashe su blocks da shi na roba kuma ana using nashi a su asibitoci ana using nashi ana diba su abinci ko su alehu ko su kabeji ko duk abincin da mutum zai ci dai za a iya using na roban ana amfani da shi ba shi da illa abinda ya sa muka yi wannan tunanin sai muka fitar da wannan plastic wheelbarrow na roba
to malam Christian naga akwai hankoron ku akwai kwazo kuma akwai abinda kuke hanga nan gaba da za ku yi ma kasar ku Nigeria daga karshe akwai matasa da yawa waɗanda suna yawan zaman banza musamman a nan jihar Plateau musamman a yankin da kake na bangaren su Barkin Ladi inda ana samun tashi-tashin hankali ana samun matasa na shiga shaye-shaye yaya zaka ja hankalin su domin su bi gurbin abinda ku kuke yi a matsayin ku na kananan yara domin ku inganta rayuwanku
gaskiya na zo na kalle wannan abun na ga yawancin matasa kamar ni abinda suna tsakan su a ciki sai shaye-shaye rikici da sauran su shine suna sa kansu a ciki. To na zo na nace gaskiya lokaci ina so akwai lokacin da nayi tunani nace in za in iya in zo na in ja hankalin matasan nan da wannan abubuwan da nake yi da wannan abubuwan da ni da colleague ina muna kera kuma abinda haka nace lokaci na zuwa da ina so in mu company na su fara organizing like su fara organizing su seminars suna tara youth a wuri daya muna fada musu muna koyar da su muna koyar da su muna koya musu abubuwan yi muna koya musu abinda za su yi muna organizing seminars da workshops muna koya musu abubuwan yi mu sake fada musu cewa suna da future mai kyau suna da rayuwar da Allah ya shirya musu da kuma Allah ya shirya musu rayuwa mai kyau nan da gaba ba wai hargitsi hargitsai kashe kashe da kuma shaye shaye ne zai yana taimakon rayuwa ba abin da yana taimakon rayuwa shine ka zauna ka yi tunanin rayuwanka ka kalli rayuwanka ka dube rayuwanka ka ce mene Allah ya kani wannan duniyar in yi mene nazo in yi a wannan duniyar kowa ya zo duniyar nan na da baiwa kuma baiwanka in ka yi amfani da baiwanka baiwanka zai taimake ka nan gaba muna so mu tara youth with time mu fara organizing seminars mu koya musu mu make sure cewa sun discovering baiwansu su san abubuwan da Allah zai taimake su su yi su san cewa Allah ba wanda yana son su da mummunan hali bane Allah yana son su da hali mai kyau Allah yana son su da hali da halin da zai taimake rayuwansu kuma zai inganta rayuwansu zai kuma gyara wannan kasan plateau din
daga ƙarshe Malam Christian kai makaranta zuwa wani matsayi
gaskiya first of all da daga fari na yi Goodway Nursery and Primary School a Lafiya a Nasarawa State da na gama sai na je All Nations Gospel Academy a Bokkos a wurin shine na obtaining secondary school certificate dina daga wurin sai na ji gaba sai na je Nigerian Army Institute of Technology a Benue State sai na karanta architecture to na karanta architecture a matsayin HND a wurin ne na gama
yanzu dai kana da HND kenan
eh yanzu dai ina da HND ne kai ba riga na je postgraduate ba ba riga na je masters ba ba riga na je koyina ba ina tunani cewa nan da gaba dai in Allah ya taimake ni although na karanta architecture ne ban karanta aikin kere-kere ba amma nan da gaba ina so in taking ko zan iya yin course akan kere-kere maybe zan iya yin course akan kere-kere ko a nan Najeriya ko a kasan waje in Allah ya taimake ni abin da nake so yanzu
to Malam Christian na gode saboda zarafi da ka dauka domin mu tattauna akan abubuwan da kake yi da fatan Allah zai taimake ka ka cimma burinka a rayuwa muta lafiya masu sauraro na gode lalle kam ka tashi da kuciyanka
Allah ya wake ba wato gaskiya wannan matashi fa ya soso mi inda yake min ciwo
wallahi kwarai
kin san matasa kin ga abin da ya karanta daban ma ya karanta harkar zane-zane a jami'a a college'in ya sunanta ta Benue ta sojoji
haka yace
to amma kin ga tsinci kansa kuma wajen kere-kere inda har suka
wannan ne baiwan shi kaga yana neman ya ƙara ƙwarewa akan wannan saboda haka ya kamata matasa su san cewa abin da ka karanta ba lallai shine
yawa ba shine abincin ka yake ba ka zauna ka duba ka ga menene zaka iya ƙwarewa ka jarraba wannan duk abin da ka taba ka tabbatar cewa kana da basira sosai akai sai ka ci gaba
Ayo, ayo, hannu, wasan fake, ya an ga
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu Mr. Justin Sweet tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
Ni Amina Buhari a daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya